de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gamuwa da hoshin hukuma da wasu masu sare bishiyoyi don icen girki ba bisa ka'ida ba suka yi a jihar Bauchi. Jihar Niger an kaddamar da allurar rigakafin da sannan a jamhuriyar Niger kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke aikin wayar da kawunan matan don samun nasarar zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu. Muna da shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru, sannan za mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan waɗannan, bari mu saurari labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, jami'an Amurka sun tabbatar da yin bikin dantsa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba, duk da sadarwar soke bikin wuni guda kafin jiya Talatan. Masu shirya bikin na aje furanni a fadin Amurka da dubun dubatar mutane ke aje furanni a kan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar Litinin cewa an soke bikin saboda annobar coronavirus. Amma a jiya Talata, sakataren sojin Amurka Ryan McCarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta Arlington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bikin cikin kariya. Shi ma shugaba Donald Trump ya faɗa a wani sakonsa na Twitter da yammacin jiya Talata cewa ya take batun soke bikin da ya kira shiririta, inda ya tabbatar da za a yi bikin. A ranar 19 ga watan Disamba ne za a gudanar da bikin, ba a makabartar soja ta Arlington kaɗai ba, da ma sama da wurare 2,000 a faɗin ƙasar da ma wajen ƙasar. A hali da ake jika kuma a jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa, amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba, yayin da shugaba Donald Trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na Democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Biden da zababbiyar mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diplomasiya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro, a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden. Tattaunawar ta samu halartar Tony Blinken, tsohon mataimakin sakataren harkokin waje, da tsofaffin jakadun Amurka da suka hada da Nicholas Burns da Samantha Power, da tsohon shugaban sojan ruwa William McRaven, da kuma babban jami'in soja mai ritaya General Stanley McChrystal. Wasu wakilan Republican a majalisa sun faɗa a cikin 'yan kwanakin nan cewa ya kamata jami'an leƙen asirin gwamnati su fara yi wa Biden bayani kafin rantsar da shi 20 ga watan Janairu, duk da Trump na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben da ya tabbatar da nasarar Biden domin ya ci gaba da mulki a wa'adi na biyu. Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kotakwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe guda 7 da suke kan hatsari. Za a iya kawar da yunwa, amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara, in ji shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa akan raba kuɗaɗen, wanda har yau shi ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan. Kafin annobar coronavirus ta nakasa harkokin tattalin arzikin duniya da jama'a, akwai wasu mutum miliyan 135 da dama can suke fama da tsananin rashin abinci a kasashe 55, a cewar alƙaluman Majalisar Dinkin Duniya. Adadin mutanen ya karu a wannan shekara, kana Majalisar Dinkin Duniya na nuna damuwa akan hali da ake ciki a Afghanistan da Burkina Faso da Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da Najeriya da Sudan ta Kudu da Yemen. Waɗannan kasashe guda 6 su ne za su raba miliyan 80 na kuɗin jin kan, yayin da aka ajiye wa Habasha raguwar dala miliyan 20. Mahaukaciyar guguwar Ayuta tana ci gaba da kada iska da zubar da ruwan sama a arewa maso gabashin Nicaragua a jiya Talata, bayan ta zuba da yammacin ranar Litinin. Ayuta da ta fara rauni a matsayi na 5 zuwa matsayi na 4 kafin ta fara zuba, ta tattaro iska mai ƙarfin gaske da ke tafiyar kilomita 210 a cikin sa'a guda. Ayuta ta rikide ta zama hadarin yankin tropical yayin da take kadawa zuwa Honduras a cewar cibiyar kula da manyan guguwa ta kasa wacce ta gargadi kasashen Amurka ta tsakiya da su shirya saboda yuwar samun gocewar kasa daga yanzu zuwa gobe Alhamis. Mutane da dama sun nemi mafaka a wasu masugunai ne yayin da gwamnatin Nicaragua take kwasan dubban mazauna yankin gabar teku kafin isowar hadarin. Yanzu a jiya Talata ba a tabbatar da wani ya mutu a Nicaragua ba, inji Guillermo Gonzalez, shugaban hukumar bada agaji a lokacin bala'i ta kasar da ake kira SINAPRED a takaice. A ƙarshe, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira 27,000 ne suka arcewa rikicin yankin Tigri na ƙasar Habasha suka nufi gabashin Sudan. Ayarin 'yan gudun hijira mafi yawa da ɓangaren ƙasar ya gani cikin shekaru 20. An kiyasta mutane 4,000 da suka hada da maza da mata da ƙananan yara suke ƙetarawa iyakar Habasha zuwa yankin gabashin Sudan a duk rana ta Allah. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da suka arce daga yankin suna isa cikin gajiya saboda tafiyar ƙasa mai nisa da kuma tsoro da ke tare da su akan abubuwa da suka gani. Al'amura sun ƙara rinchaɓewa a Tigri tun lokacin da gwamnatin Habasha ta kaddamar da harin soja makonni 2 da suka shuɗe. Gwamnatin ta ce ta maida martani ne akan zargin kai hari da ƙungiyar 'yan tawayen TPLF ta kai akan tungar sojin gwamnatin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Babar Baloci ya ce ko shakka babu an samu cikakken matsalan buƙatar aikin jin kai a yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. A jihar Bauchi, ma'aikatar gidaje da kula da tsaftar muhalli ta kama wasu mutane guda 9 bisa zargin sa itatuwa ba bisa ka'ida ba da kona itatuwan don samar da gawayi da sukan tura kasashen ƙetare domin sayarwa. Daga birnin Bauchi ga rahoton wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
Kwamishinin gidaje da tsaftar muhalli Hamisu Ma'azu Shira ya ce duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukunci.
An tsare bishiyoyi, an yi gawayi da su, yawansu ya kai trailer 3, kuma wani daga cikin abun bakin ciki, abun mamaki, sai muka gano cewa yawancin kayan nan za a tafi da su Maiduguri ne, ta can za a fita da su waje ta Chadi, a fitar da su kasashen waje. Ga waɗannan mutane da muka kama da aikata wannan laifi, kuma kamar yadda dama doka ta faɗa, muna da kotu ta tafi da gidanka a wannan ma'aikata, kuma akwai mai shari'a, muka ga ya kamata mu gabatar da waɗannan masu laifi a gaban wannan kotu. Duk da cewa kwanakin baya mutanenmu sun sha wahala, an buge su, an fasa musu motoci, wasu an kwace wayoyinsu, abun bakin ciki wanda ban so in faɗa ba, har mai shari'a ita kanta sai da aka buge ta aka kwace wayar ta a daji.
Yanzu mutane nawa ne ko kama?
Mutum 9 gasu nan suna nan wanda suka kwana ne yan sanda. Aka suke su kuma za a ladabtar da su, sannan gawayin nan za a kwace, sannan kuma zan miƙa doka ga majalisar zartarwa tamu ta jiha ta amince da nan gaba duk motar da aka kama ta da gawayi ba gawayin kadai za a rike ba, har motar ma mai motar yayi asarar ta.
Ana cewa akwai mutane kamar su masu saran itacen nan suna samun daurin gindini daga masu rautin gargajiya na yankuna da ma kansu shugabannin kananan hukumomi.
Ai, saboda tsabar kuɗin da ake samu daga jikin gawayi da kuma irin waɗannan itatuwa, in an fita da su waje, ina tabbatar maka masu wannan aiki ba abinda ba za su bayar ba, ba kuma wanda ba za su yi kokari su gani don su tabbatar sun kai ga nasara ta aikata wannan katobala da suke yi ba.
Kuke da wannan gawayi an kama?
Akan ba da gidajen kurkuku saboda suna amfani da shi.
Daga bisani na zanta da masu sumogar gawayin da kuma direban da ke dakon gawayin.
Sunana Suleiman Halid Daranda, na yi lodin mota daga garin Daranda, amma na zo nan
Bauchi. Lodin mota nan me?
Na gawayi. Na zo nan Bauchi zan shige. An kama motar nawa da ni, kasancewa na dauki kayan laifi.
To, buhuna nawa ne kai sa a cikin wannan mota?
Na sa buhu 500 ne a cikin motar tawa.
Na kai ni yanzu da wannan kaya?
Maiduguri zan tafi.
Kulawa da mu. Sanana ne tuki ne. Na gida ne na neman kaya ne, daga ce mun ga kaya daga yankin Bauchi zuwa Maiduguri. ni kuma gaskiya magana da don Allah ban san cewa kan laifi bane taba doka ba wannan shine doka na farko
kai dai na ne
ni dan Port School
to no za a biya ka wannan kaman buhuna nawa ne ma
an sayi mota ne
200
naira 200 na
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Nigeria
Wakilinmu a jihar Neja Mustapha Batsari ya yi kuma da rahoton da ke cewa an kaddamar da rigakafin cutukan dabbobi don bunƙasa aikin kiwo. Gwamnatin jihar ta ce za ta yi wa kimanin dabbobi miliyan 2,500 rigakafin.
A wani mataki na ƙara lafiyar dabbobin da kuma samar da ingantaccen nama a jihar. Kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin dabbobi Alhaji Haruna Nuhu Dukku ya yi ƙarin bayani.
Yanayi ya canza. Mutane da suna muna korafin cututtuka na shigo ma shanakansu da awakansu. To sai muka sau magani daga Jos mai inganci. Muka raba ma jami'an mu da ke kowace karamar hukuma a Niger State a rigakafin wayannan cututtukan. Kuma kyauta ne ake yi kada wanda ya ba wani jami'in mu koko
to kaman dabbobi nawa kuka kiyasta za a yi mawa a bana
kaman miliyan 2.5 insha Allah
to duka shanu koko akwai kananan dabbobi
ana yema shanu ana yema awaki ana yema tumaki ana yema aladu da karnuka
wani tsari kuka yi ne kowace karamar hukuma za a je a ci gaba da yi ne koko akwai inda aka kebe inda za a zo a yi duka gaba daya
eh shi yasa muka kira Ardo Ardo wancan sata ofishin SSG muka ga musu so nemi jami'an mu na kowace karamar hukuma akwai magani hannunsu
Dr. Lawal Mandi masani ne akan lafiyar dabbobi yayi karin haske akan mahimmancin rigakafin
rigakafi wani abu ne da ake amfani da wasu sanadarai na magunguna da za a yi ma dabbobi saboda a kare su daga aukuwa daga cututtuka wanda yake ba sai ciwo ya faru ba sannan a ce za a je a kai su asibiti a neman musu magani idan ka riga kai ma dabbobin ka rigakafi to ba za su kamu ciro watanda aka yi musu rigakafin na akan su ba ko da za su kamu ma zai zo a dan kadan ne kamar mu ce muna da 95% assurance akan ba za su kamu ba
tuni dai wadanda suka samu wannan rigakafin ga dabbobin nasu suka nuna hamdala
sunana Alhaji Dauda lagacin Tungamawa muna godiya ga irin wannan gwamnati ta kula da mu ta turo mana ma'aikatan lafiya na dabbobi aka yi musu alurori na samun lafiya don saboda sabon saki ta daure saki kuma neman alura saboda an karu an yi amfani kwarai muna godiya da abin da gwamnati mai adalci
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta yi gargadi mai tsanani tare da bada tabbacin yin hukunci ga duk wanda aka samu yana kona daji musamman a daidai wannan lokaci na kaka Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman a jamhuriyar Niger kuwa kungiyoyin kare haƙƙin mata na cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun dukufa ga ayyukan faɗakar da mata ƴan takarar zaben kana hukumomi da na ƴan majalisun dokoki da ake salon gudanarwa a watan gobe ta yadda za su samu galaba da za ta ba da damar samun kujerun wakilci ga mata da dama a majalisun ƙasar kamar yadda za a ji a wannan zantawa da wakilinmu na Yamai Sule Mumini Barmayai da ɗaya daga cikin masu ba da wannan horo Hajjiya Halima Jido.
Na farko in konsayen majalisa ne ka san jihaka to jiha ta mi ta kumsa in san tarihinta su wane ne mazauna wannan jiha na farko to bayan haka nan in san wannan da'ira faɗinta in san abubuwan da ke ciki ƙalubalen da ke ciki matsalar su bisa kan hanyar tattalin arziki al'adu da addini kuma in san irin adadin mutanen da ke cikin wannan jiha adadin mata maza matasa da yara kuma in san musamman buƙatunsu to ta wannan hanya ce zan zo in tsara tawa campaign yaƙi neman zaɓe da ni da su wane ne za mu tahi in samu in yi wani ɗan gungu na mashawarta na masu tahiyar da sadarwa na masu tsarin aiki wanda za su yi ka kai kawo zirganiya da komi sannan in san ina da ina za mu tahi.
Na'am Hajiya irin waɗannan abubuwa da kuke faɗakar da su ƴan takara mata a kansu kuna ganin za su iya taimaka musu ne su yi nasara a zaɓukan da ke tafe?
Insha Allah kuma muna koya musu yadda za su yi jawabansu abinda jawabin ka yi kumsa. Kai zamanto yana bamban da ra'ayin ɗan takararka ko ku jam'iyyarka. Muna koya musu yadda za su yi ba cikin wani ɗarmin kai ba su tahiyar da wannan yawon yakin neman zaɓe. yanda za su yi hulɗa da mutane ta zamanto an maka tambaya bisa kan abin da baka sani ba, kuma zai kawo maka cikas wajen wannan tahiyar da yakin zaɓe. Ka san abin da zaka hulta, kai zamanto na tada hankali, kai zamanto na ɓatanci da zai kama jam'iyyar ka cikas.
Sai dai daga cikin 'yan takara da ke kokarin fafatawa a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba, babu mace ko guda a sahun waɗannan 'yan takara.
Mata ba dan sun kasa bane. Yau akwai mata da take iya jagoranci sosai, akwai macen da zata iya ba ma zancen kuɗi ba, wannan zancen kuɗi ka kawo shi, akwai masu iya biyan zuba kuɗi zuzurutu su yi takara, kuma akwai wanda za su iya yin zuzurutu su kai yaƙi neman zaɓe. Amma akwai babban makami wanda wani bi shi yake sa a kawo wani cikas a ƙasa cikin taye. Kaga lokacin da madam bayan baka misali da ta aje takararta, menene aka bige ta da shi? Wannan kundi na iyali. Alhali kun mutane ba su ma da masaniya da abin da ke cikin kundi. Aka ce a cikin kundi mata da maza ɗaya ne, mata za su mallaki maza da aka bata.
To wasu na cewa rashin samun cikakkiyar dama a cikin jam'iyyun siyasa shike hanawa mata sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa.
Yo, ai shi yasa yanzu muke faɗakar da mata, muka ce ku kama juna. Mata su kama ma juna, mace in dai tana cikin jam'iyya kallon me ake mata? A ita wannan amfanin in dai aka ce wani yunkuri ne, babban yunkuri ne na a tara jama'a, mata suna iya yin shi. Amma in wani babban yunkuri ne na a ba su damar su gwada kansu ko ku su ma su aje takarar su, sai ka ga ana kawo musu cikas. Shi yasa yanzu muke gwada ma mata su kama juna, su haɗa kansu, su ba mata dama su ma abokan su mata wanda suka san ciwon su, su samu su ma su aje takara su samu galaba.
Mai rajin kare muradin mata a jamhuriyar Nijar, Hajiya Halima Jido. A Karfa a Shafa'a, muryar Amurka ake sauraro don samun labaru masu sahihanci. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Misurarru, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Benin sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni a isar a wannan makon. Farfesa Aliyu Jolo, shugaban hukumar Najeriya, ya ci gaba da bayani a game da hukumar da yake shugabanta da kuma wasu daga cikin matsalolin yanayi da ake fuskanta a sassan kasar. Sai ku biyo mu a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon.
Mutane ba sa iya ɗaukan mataki a kan abu ake sai sun fahimci wannan abu, sai sun ma san da shi tukunna. A wannan hukuma ta birnin tarayya Abuja kawai ai take gudanar da ayyukanta, ko kuma kuna da rassa a faɗin ƙasar?
A yanzu haka muna da ofishoshi a jihohi 31, sannan kowane sashe na ƙasar nan muna da office guda ɗaya, wato zonal offices muna da guda shida
wanda ke kula da al'amuran jihohin da ke ƙarƙashin wannan
yankin. Sannan sauran jihohin ma muna kokarin zamu bude, kamar yanzu jihar Bauchi sun ba mu office a can ta gwamnatin ja, kwanan nan zamu yi kokari zamu bude office a can. Sannan sauran jihohi ma, amma ko da a yanzu inda ba ma can wayannan guda shida, ofisoshin mu da suke kusa da wannan jihar sukan je su yi ayyuka a can.
Baya taɓa yiwuwa a ce ƙasa kamar Najeriya kuna da rassa 31, matsalolin da ake fuskanta a duk wayannan jihohin ya zama iri ɗaya? Yaya wayannan matsaloli suka kasu?
Kamar yadda kika faɗa, Najeriya ƙasa ne da take da girma, sannan ita kanta yanayi kala-kala zaki ga akwai bambanci. Kamar yanzu in kika zo kasashen mu na nan arewa, kika je kasashe irin su Gombe, su Yobe, su Bauchi,
gabashi kenan,
gabashi can, zaki ga suna fama da waɗansu matsaloli da ya shafi muhalli. Kamar akwai maganan shigowar hamada saboda bishiyoyi yawanci an sassare daruzzuka. To muna da dokoki wanda ya shafi yadda za a yi amfani da shi wajen tsayar da wannan shigowar hamada, wanda ya shafi muna kokari a tabbatar an shuka bishiyoyi, mutane a wayar musu da kai su daina sassare bishiyoyi yadda suke so, kawai suna ƙonawa suna amfani da makamashi. Akwai matsaloli na tsafta, wajen akwai mutane ba su ma fahimci cewa ya kamata su rika tsaftace muhallinsu, ba aka zub da share yadda ake so. Yawancin mu jawai mu a nan ana noma sosai, to in aka yi noma yawanci kamar yanzu an sarrafa wasu amfanin gona to wannan abun da ya saurasa an kan dauke shi shara a zubar shi ma yana gurbata muhalli amma shi kansa wannan ba fa shara bane ana yi amfani da shi a yi wasu abubuwa da yawa
shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka Karin haske yi mana a game da wani taron da mujallar Outreach mai mai da hankali akan al'amuran da suka jibinci yanayi za ta yi a watan gobe.
Outreach suka zakulo mutane da suke ganin kamar sun ba da wani gudunmawa a tattare da kare muhalli da kuma yanda ake gudanar da shi. To taken na wannan shekara shine yanda za a yi amfani da sabuwar hanyar samar da makamashi wato renewable energy wanda idan aka yi amfani da su kuma ba za su kare ba. Jama'a sun yi yawa ana sakewa miliyan shi isa taken na bana aka ce za a yi amfani da abin da Turawa suke kira renewable energy wanda ya fi tsafta ba tare da kuma ya gurbata muhalli ba shi isa ake ce mai clean energy inda za a kuma a kare muhallin daga fadawa daga cikin abin da ake kira kwararowar hamada shi wannan dabara na samun da makamashi na renewable energy shine hanya mafi sauki ma ana samun shi ne ba tare da an gurbata muhalli ba musamman da dai sukan suna da lokaci misali ke rana sannan kuma akwai iska da ake amfani da ita a wajen samar da yanda za a kunna wuta a jawo ruwa a rijiya ko kuma wasu hanyoyi dai da za a samar da sauki maimakon a ce sai an sara bishiya a amfani da shi a matsayin makamashi ta kwararowar hamada ana nufin duk gurin da kasar gurin zaizaye misali da amfanin da yake a samanta iska ta kore shi ko kuma ruwa sakamakon an sara bishiyoyi shi sa ake cewa can gurare misali irin su Niger da makotan a nan Najeriya din ma idan ka je wurare su Yobe su Maiduguri da sauran makwabtan jihohi haka zaka je ka tarar kasar noman babu danshi a ciki babu bishiyoyi to wannan yakan sa idan ma an yi shuka gurin ya zama kamfa kuma ya dinga tsatsagewa to wannan tsatsagewar ita takan sa kasar ta zama kuma ba ta da wani inganci da zaka iya shuka ta fito so wannan yana jawo matsaloli da yawa shi yasa aka fitar da hanyoyi a Najeriya wanda hukumar ita da take kula da wannan ta renewable energy din ya gabatar da kasida da zamu tattara a bawa gwamnati shawara to kuma kowa ya sani tunda Allah ya yi dan adam yana yin amfani da makamashi domin a girka abinci da kuma a dumama jiki ko kuma a yi wani abu wanda zai sa rayuwa ta inganta ba za ka hana sare bishiya ba za ka hana a yi girki ba amma kullum ana fitar da hanyoyi mafi sauki misali hasken rana baya karewa sai dai idan dare yayi da safe kuma ta sake fitowa iska ba za ta kare ba shi muke bada shawara cewar da gwamnatoci da kuma su ɗan kasuwa da sauran jama'a gari haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a samar da jari da kuma hanyoyin da za a ƙarfafa wa matasa domin a samar da wannan hanya da za a kuɓi tare a tsira ta yi.
Isararo a Latinx ana zamu jagunki a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan makon a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Kudancin Amurka da bakin namu Farfesa Aliyu Jumu Umar Salih Anka sai wanda ya sada mu da ku Solomon Abu
Muhammad Awul Garba shigo ka kawo mana shirin sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun mu wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya tura waɗansu ministoci can bangaren garin Gumba anda waɗansu 'yan bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas kuma suka jakata waɗansu guda goma. Haka zalika jaridar Le Jour kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta sake mana bayani ita ma kan yadda yanzu haka gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru take neman ta ɗauki mataki na dabarun ganin cewa ta cimma burinta musamman wajen daƙile da jada a fadin kasar. Jaridar Le Point kuma cewa ta yi yanzu haka alakanta mutane da yake faruwa a bangaren ingilishin sarauniyar Ingila na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke neman su balle daga wannan kasar. Yanzu dai an ce ministan tsaro ne Joseph Beti Asumo shi ne wanda yake da alhakin kawo zaman lafiya a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Economy cewa ta yi tunda aka shiga matsalar na COVID-19 a fadin kasar. Yanzu dai gwamnati tana da kokari na ganin an da za ta yi domin ta samu hanyoyi na kuɗaɗen shiga a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. haka zalika jaridar nan ta Kalara ita kuma cewa ta yi sabita jira na yan sandan kasar jamhuriyar Kamaru Martin Mangangele yace a bangaren masu gudanar da harkokin fasfo a kasar Kamaru suna sama da fadi da kudaden kasar yace zai bi hanyoyin da duk zai bi domin wajen ganin cewa ya kawo ƙarshen wannan barakalar jaridar da message kuma cewa ta yi yanzu dai dan ada wannan na kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kada takarsa a lamarin da gudanar a shekarar 2018 Kabir Lili ya ayyana cewa shugaba Paul Biya yake da alhakin kawo zaman lafiya a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya sai kuma jaridan Mutation Ande ita kuma ta sake yin bayani na yadda yanzu haka filayen kwallon kafa na kasar Kamaru wanda aka gina su domin gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka har yanzu dai wanda suka dauki wannan kungiyar suna tafiyar hawainiya wajen kawo ƙarshen ayyuka jaridan The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce yanzu dai an zuba wa sarakunan gargajiya da kuma shugabannin siyasa da masu girma da kuma iko a bangaren yan awara kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin yadda za su yi su kawo ƙarshen wannan aika-aika da yake gudana a kasar za kuma mu ga jaridar nan ta Kamaru Info anda ita kuma cewa ta yi magatakardar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yanzu dai ya nuna alherinsa kan irin yadda waɗansu 'yan bindiga suka ɗauki rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 13 a makarantarsu da ke can birnin Gombe kuma saka sai da ya yi kira ga gwamnatin kasar Kamaru da waɗanda suke neman su kawo tsaiko a kasar cewar ya cancanta a gaggauta zama akan teburin shawara domin kawo ƙarshen wannan matsalar da ke faruwa a faɗin kasar za mu kammala shahin jaridarmu ne da jaridar Journal du Cameroun anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Moussa Biya Harare ya yi batun dabo domin ba a ganshi a birnin Gombe ba kuma ba a ganshi a kasar Brazzaville ba yanzu dai ana neman yanda shugaban ya shiga duk da cewa irin wannan batakala da yake faruwa a bangaren na ɗan aware Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki na Hassan Mainaka yana ke sallama da ku. Ku kasance lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 4 ga watan Nuwamba da ke cika shekaru 41 da buɗe ofishin jakadancin Amurka a Tehran, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran na ci gaba da rike mutanen da take garkuwa da su saboda muguwar aƙida. Ya yi kira ga Iran da ta sako Amurkawan nan da take rike da su ba bisa ƙa'ida ba, da suka haɗa da Murad Tahbaz da Siamak da kuma Bakar Namazi. Haka zalika ta kuma bada bayani akan Robert Levinson, jami'in hukumar FBI nan da aka sace shekaru 13. Amma kamar yadda sakatare Pompeo ya faɗa, ba waɗannan mutanen kawai ne rashin imanin gwamnatin Iran ta rutsa da su ba, su ma mutanen Iran su ne suka daɗe suna shan wahala daga ayyukan gwamnatin. Rahoton da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan cin zarafin bil'adama a Iran, Jabir Rahman ya fitar, na ƙarfafa bayanan sakatare Pompeo. A cikin kalamansa a gaban kwamiti na uku a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya akan rahotonsa, Rahman ya ce hali da ake ciki a ƙasar Iran za a iya kwatantawa da take haƙƙin bil'adama da cin zarafinsu. Yana mai cewa martani da gwamnatin kasar ta kai da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a bara da aka kashe ɗaruruwan mutane a ciki. Mr. Rahman ya ce akwai buƙatar Iran ta gudanar da bincike mai zaman kansa da babu ha'inci kuma bisa gaskiya da zai duba abkawa da tashin hankali akan masu zanga-zangar watan Nuwambar shekarar 2019 da watan Janairun shekarar 2020 kana a gurfanar da waɗanda suka aikata take haƙƙin bil'adama a gaban doka. Amma ayyukan gwamnatin na nuna halin ko unkula akan tabbatar da gaskiya da adalci. Ya ce ana amfani da azabtarwa da hukuncin ɗauri mai tsauri akan masu zanga-zangar da tsorata waɗanda ke nema adalci da kuma rashin hukunta waɗanda suka aikata ɗanyen aikin. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Rahman ya kuma ce ana aiwatar da hukuncin kisa akan masu zanga-zangar bayan tilasta musu faɗar bayanai da kuma fargabar mummunan hali da 'yan siyasa a gidan yari ke ciki da suka haɗa da lauyoyi da 'yan jarida da masu ra'ayin mazanjiya da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama. lamarin da ya bayyana cewa ana yunkurin hana jama'a fadar albarkacin bakinsu akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki da jama'a da kuma halin da siyasar Iran ke ciki. Kamar yadda Sakatare Pompeo ya faɗa wa shugabannin Iran, ci gaba ta gaskiya za ta zo wa Iran ne a lokacin da ta daina cutar da mutanenta tana kuma ɗaure su. Ya ce ku baiwa mutanenku darajarsu wanda Allah ya baiwa kowane ɗan adam. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.